Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60 41 da 31 da kuma 25. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar Biyu Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa shugabannin makiyaya na amfani da wani shirin allurar rigakafin cutar shanu wajen aikewa da sakonni kan muhimmancin zaman lafiya.
Ga mu za mu kaddamar da wannan rigakafi kuma ina kira ga ƴan uwana Fulani don Allah a yi ma yara fada a mai yara gargadi su zauna lafiya.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton. Sannan yau fili abu da yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Sannan a fagen wasanni za mu leƙa ƙasar Kamaru mu ji matakan da ake wato matakin da ake a shirye-shiryen da ƙasar ke yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka a baɗi idan Allah ya kai mu. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Ɗan majalisar dattijai ƴan jam'iyyar Democrat kila su yi kasa da tare shirin kuɗaɗen da za a kashe domin samun barin ma'aikatan gwamnati a buɗe zuwa tsakar daren yau da burin ko kuma fatar ƴan jam'iyyar Republican da kuma fadar shugaban Amurka ta White House za su yi sassauci ko kuma yin da wajewa akan batun baki da sauran batutuwa. Shugaban kasa yayi magana da shugaban ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Chuck Schumer yau Juma'a inda ya gayyace shi cewa zuwa White House domin kokarin cimma matsaya. Yayin da ake yiwuwar rufe ma'aikatan gwamnati ke ƙara karatuwa a tsakar daren yau, shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da shirin da yayi na zuwa katafaren gidansa na hutawa da ke Florida har sai ƴan majalisar dattijai sun amince da dokar kuɗin da za a kashe na wucin gadi.
A hukunci an rufe ma'aikatan gwamnati sau 18 tun a shekarar 1976 yayin da aka kaddamar da hanyoyin kasafin kuɗin da ake aiki da shi a yanzu. Lokacin ya kashe da hakan ta faru shine shekarar 2013 dalilin cijewar da aka samu akan manufar kiwon lafiya. Rufe ma'aikatan ya kai tsawon kwanaki 16 wanda ya haifar da dakatar da dubban ma'aikatan gwamnati yin tarayya daga zuwa aiki, abinda zai sa har a dakatar da hakokin gwamnati a yi bambanta. Amma a shekarar 2013 ma'aikatan gwamnati yin tarayya 850 aka dakatar, wanda hakan na nufin ba za su je aiki ba. A ƙa'idance ba za a biya ma'aikatan gwamnatin tarayya ba tsawon waɗannan kwanakin, amma bayan an biya su kuɗaɗe daga ranakun da suka koma aiki. Ma'aikatu masu muhimmanci da suka haɗa da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, masu sintirin kan iyaka da kuma nan muryar Amurka za su ci gaba da aiki da ma'aikata ƙalilan. Ma'aikatan da ke baiwa jiragen sama izinin tashi da sauka su ma za su ci gaba da ayyukansu kamar yadda jami'an tsaron filayen jiragen sama suka bayyana. Muhimman ma'aikatan ofisoshin jikadancin Amurka da ke kasashen ƙetare za su ci gaba da ayyuka domin gudanar da waɗannan wato ayyukansu. Amma ma'aikatan harkokin wajen Amurka ba ta bayyana irin ayyukan da za su yi ba idan har aka rufe ma'aikatan na gwamnati.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau Juma'a mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai fara ziyara a gabas ta tsakiya. Shi ne babban jami'in na farko da zai ziyarci yankin tun bayan sanarwar da shugaba Trump ya bada na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, matakin da shugabannin duniya suka yi Allah wadai da shi. Haka kuma Trump ya bada sanarwar Amurka za ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus daga Tel Aviv, ranar da aka yi wa lakabi da ranar fushi wacce ta biyo bayan wannan sanarwa, wacce an yi zanga-zangar nuna rashin amincewar shawarar da shugaba Trump yanki a duk faɗin duniya. Ziyarar Pence ta kwanaki hudu za ta fara ne daga Misra zuwa Jordan kafin ya zarce zuwa Isra'ila. Ba'azatan Pence zai haɗu da shugabannin Falasɗinawa. Tun da farko an shirya zai je yankin ne a watan Disamba, amma aka soke sakamakon shawarar da Trump yanke akan amincewa da birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila.
Papa Roma Francis ya zargi waɗanda wani babban limamin coci ya lalata da yara a Chile da yiwa bishop ɗin ƙage da suka ce ya kare wanda ake zargi. yayin da yake magana da manema labarai kafin ya bar Chile zuwa Peru. Papa Roman ya ce har sai ya ga wata shaida da ta nuna Bishop Juan Barros na da laifi wajen kare laifukan wato kare laifukan lalata na Reverend Fernando Karadima. Waɗannan zarge-zarge akan sa su a matsayin shaci faɗi ne. Jawabin na Papa Roman ya dagula yunkurin sa na gyara kaurin sunan da cocin Katolika yayi a inda ziyarar sa a nahiyar Amurka ta ku wato ta kudu kuma ya girgiza al'ummar Chile wanda ya jawo martani daga waɗanda abin ya shafa da masu goyen bayan su. Sun yi nuni da cewa waɗanda ke yin zargin an yadda da zargin su matuƙa a fadar Papa Roman da har ta kai shallin da aka yankewa Kardima hukuncin rai da rai na tuba haɗe da yin addu'a akan laifukan da ya aikata a shekarar 2011. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Niger da ke tsakiyar arewacin Najeriya shugabannin makiyaya na amfani da wani shirin allurar rigakafin cutar shanu suna aikewa da sakonni kan muhimmancin zaman lafiya. Daga Mina babban birnin jihar ta Niger ga rahoton da Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana.
A lokacin da yake kaddamar da allurar a ƙauyen Fago dake kusa da Mina, kwamishinan kula da harkokin dabbobi da gandun daji a jihar Niger, Alhaji Haruna Nuhu Dukku, ya ce kimanin shanu sama da miliyan 2.5 ne za a yi ma rigakafin cututtukan a nan jihar Niger. Sannan ya ƙara da cewa
ga mu za mu kaddamar da wannan rigakafi kuma ina kira ga ƴan uwana Fulani don Allah a yi ma yara fada a mai yara gargadi su zauna lafiya. Shi rikicin makiyayi da manomi duk wanda ya tashi ƙasar nan ya ci mu ana yin shi, amma da an yi za a je zaure mai anguwa a sasanta.
Dr. Adamu Ibrahim Katu likitan dabbobi ne a ma'aikatar kula da harkokin dabbobin na jihar Niger ya yi ƙarin haske akan allurar rigakafin.
Wanga rigakafin da za mu yi ma shanu muna ce mai CBPP wato contagious bovine pleuropneumonia, wato makiyaya wato Fulani sun san da ciwon kaman ciwon huhu ko kuma utu a Fulance. Wato ciwon yana kama dabba ne, zaka gan huhun yake je ya lallata huhun kuma bancin huhun ta lallace sai mutuwa. To a yana yawan kashin shanu, to shine ake so a yi masa rigakafi dan kada irin su kamu da wannan ciwo.
Makiyayan dai sun ce suna cikin wani yanayi na farin ciki a daidai wannan lokaci.
Sunana Muhammadu Tukur Abubakar, sarkin Fulani Shanshaga Local Government, ni ne kuma shiyama miyete Allah Kautal Hori Niger State. Wannan yana da amfani ba kadan ba ma, don da aka bashi shine cututtuka suke yawa a cikin shanu.
Sani su basu madabacin shugaban miyete Allah na gasa. To wallahi muna jin dadi kwarai da gaske, kuma iyaka muna kira ga mutanen mu tunda an kawo rigakafin dabbobi kyauta, to yi kokari kowane local government a wannan jaha su tabbatar sun ba wannan ma'aikata haɗin kai an yi hujin dabbobin ga ta yanda cututtuka za su rigo na dabbobi a nan jihar.
Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babai, ya ce gwamnatin jihar Niger tana ɗaukar matakan kyautatawa makiyaya ne domin magance matsalolin da ake samu a ɓangaren Fulanin.
A jihar Niger yanzu, idan sauran jihohi za su yi abin da jihar Niger take yi, matsalolin da ake samu na Fulani zai ragu sosai.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
Ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 20. Kafin mu bude layukan mu a cigaba da shakatawa da wannan waka.
Suriya Alhaji Isa Santi ya Allah ya baba da hande ko yin ga martaba zinte e
mi hofni barka be julde mi hofni muallahini riya santi muallahini mi hofni barka be julde riya santi muallahini riya alhaji isa santi ya allah baba da hande bo yin ga martaba jinte da hajja adda adda ga undere yoti da hajja adda adda ga undere yoti Chalo Isa, Alaji Isa Santi. Chalo Isa, Alaji Isa Santi. Dada mai rambe, dada no tie.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Katsina. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum Mamun Lalo, barka da lafiya.
Amin, wa alaikum salam.
Da sunana Usman Manika ne, Rorot Funtua.
Na muna jin ka Malam Usman.
To a yau zan yi amfani da wannan dama ne domin kai ƙara jinjina ga mai girma gwamnatin mu na jihar Katsina, Alhaji Aminu Bello.
Hello Usman, kana tare da mu?
A jihar Katsina. A gaskiya muna godiya sosai da irin waɗannan abubuwan da yake. Da fatan Allah ya bashi
kamar waɗannan abubuwa yayi Malam Usman. Malam Usman, waɗannan abubuwa yayi.
Na?
Waɗannan abubuwa yayi.
Gaskiya mun samu harkar ilimi, lafiya da hanyoyi, musamman ma tsaro da ya kawo a fadin jihar Katsina. Gaskiya muna alfahari da shi, da fatan Allah saka ne da alheri.
To mu gode Malam Usman daga Katsina, bari mu je jihar Taraba. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum, Sadi ni ne, Sadi Haruna daga Bantaje, jihar Taraba.
Yawa, to muna jin ka Malam Sadi.
Yawa, ni roko na ga shugaban ƙasa Buhari. A duk Najeriya yawo na ni na sani a Taraba, babban hanyar Taraba, wallahi muna roƙo wutan lantarki ne muke bukata. Wancan gwamnati sun fara da kokari zuwa Bantaje da wuce kilomita 44 ba. Wallahi aiki ya za saya. Kudi an ci kudi ne, ne ba mu sani ba. Yanzu babban hanya daga kokari zuwa Jalingo kilomita 200 da wani abu, amma wallahi wutan lantarki babu. Muna roƙon ku ko ƴan Voice of America, ku ne idonmu, kune bakin ku, komi fada wa Garba Shehu ya fada wa Janar Buhari, don Allah ya duba mu. Mun dawo kaman ba mu a Najeriya magabaki da wallahi.
To muna godiya Malam Sabi, da fatan waɗanda ya kamata su yi wani abu akan wannan lamari za su gudanar da bincike. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Amin, wa alaikum salam.
Muna magana da Sama'ila Yasawa, kashin mata ke karamar hukumar Ganjo, jihar Bauchi.
Yawa, to muna jin kamar Sama'ila.
Alhamdulillah, a ranar Juma'an nan maudugin da zan yi bayani akan cewa ina kira ga shugaba mai adalci, shugaba Muhammadu Buhari, akan irin abubuwan da yake faruwa game da tashi-tashi hankali a wasu jihohi. Ya duba wani al'amari da ya san akwai masu zagon ƙasa cikin gwamnoni da wasu shugabanni. Dan yana da kyau a duba wannan al'amari, saboda rikicin nan akwai kullashi ake, ya kamata a duba wannan abu da idan basira duk wanda yake da hannu a cikin wani abu, don Allah idan gwamnati ta sami shi, don Allah ta masa hukunci. Saboda
yanzu Malam Sama'ila, kaman me ka gani yasa kake faɗin cewa kana ga ana mai zagon ƙasa ne?
Zagon ƙasa.
To kaman layin Sama'ila daga jihar Bauchi ya katse, da fatan zai sake kiran mu ci gaba da tattaunawa. Bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne kan layi?
Injiniya Balamu Amina, wargaje inji Nasarawa local government.
Yau, wato injiniya, muna jinka.
So mu dai muna ma shugaba Buhari fatan alheri. To ya duba dai shugabanninmu masu mana kariya, karbi kudin mu sai za su za ba da loan zai wannan a bankuna a hada kudin a cinye to abun da ya dame mu
injiniya wani ya karbi kudin ku ne a nan yankin ku na Nasarawa ya ci da sama muku aiki koko yaya abun yake ko loan din kaman da ka
faɗa Nasarawa ta tara kungiya ne da yawa sai ta karbi kudin su sai ka ji shiru
eh muna jin ka
ina neman shugabanni su su duba su gargade su in ba za su ba su kudi ba su daina karban nawayen su
kamar nawa ake karba a hannunku
akwai wani mutum da yana ba da 15,500
sai a mai alƙawarin cewa za a bashi bashi daga banki kenan
eh za a bashi za a ba su kudi su raba
to mun gode a injiniya daga jihar Nasarawa hukumomin jihar Nasarawa su ku dau mataki kan wannan lamari ku bincika ku ji gaskiyar lamarin bari mu je ga kiran mu na gaba wane ne kan layi
Harun Muhammad Haruna ne daga Jabode Ogun State
yawa to muna jin ka Muhammad Haruna
to ina son magana akan matsalolin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya a kan tsarin nan da gwamnatin tarayya yake so ya yayi don a samu maslaha
wani tsari kenan
ya tsarin nan da za a iba mafilani gurin kiwo
haka
so ya kamata a tuntube su a ji matsalolin da su suke da shi don in gwamnati shi ya tsara abin shi shan mu ba mu sani ba wannan ba zai kawo mafita ba.
To wadala mun gode Malam Muhammad Haruna daga jihar Ogun bari mu je jamhuriyar Nijar makwabcin Najeriya wane ne akan layi.
Assalamu alaikum Muhammad Lalo
wa alaikum salam
kana tare da umma Malam Ali daga dogon cikin jamhuriyar Nijar.
Yau to muna jin ka Malam Ali
ina so in ba da ra'ayi na tsaka ga wannan tashin hankulan da aka yi tsakanin makiyaya da manoma kin da kafin Najeriya a ce ko she wada ba ta kariya ya kamata a ce ga tsakani gwamnati ta samu ta kinga su doka tsakanin makiya da manoma ko da shi sai a ce ta hankali yayi yawa suka ji an ce hillani su kuma ɗan kafar maki su kuma ne su kuma ɗan kafar maki kin ya kamata ba babu hawari ka doki sandan ka iko wanda bai da gaskiya a nuna bai da gaskiya kin an makiya da ba su gaskiya a komo da makiya a wada musu ga abin da kai manoma ba su kuma san haka nan nagode Muhammad Lalo ni ya mama Ali daga Rauta cikin jamhuriyar Nijar
mu ne da godiya Malam Ali daga Nijar bari mu je Zamfara a Najeriya wane ne kan layi
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Lawali ne da Lawali ne Baika.
Yau to muna jin ka Lawali.
Eh to na rade re ina tura abun sabon 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 ku ba. Yau kuma Allah ya sa na samu to na dai murna amma insha Allah gobe za ku ji ni.
To Allah ya kai mu Litinin kenan Malam Lawali daga Zamfara mun gode. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
To Amul Lalo barka da yammaci.
Yau barka da wannan lokaci.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
To a gaskiya Mamun Lalo abin da zamu tausu masu kasar shawara musamman rikice-rikicen filayi da manoma shine cewa ita gwamnati gaskiya ce a ciki. A wasu lokuta ga ko gwamnati ko gwamnoni sai su ga kamar wannan dan al'ummar su ne ana yawan ganin su sai kaga kuma ba sa ba wa al'ummomin nasu haƙƙin su ganin kar a ce sun goyi bayan su. To shi adalci naka ke da gaskiya ka zauna ma duniya eh naka ke da gaskiya ko an zarge ka Allah ya sani in ba naka bane ke da gaskiya ka zauna ma duniya ba naka bane da gaskiya in ma an yi ka wannan dai kai kai adalci amma kar a dada ma wasu dan a ce su ce an yi daidai kuma a bata ma mai gaskiya kar a ce an yi daidai bayan shi da fatan sun fahimci me nake faɗa kuma za a gyara tashi lafiya.
Kuma da Malam Murtala daga Kaduna bari mu je jihar Taraba wane ne kallai.
Malam Cindo ne Cindo a kwana daga jihar Taraba.
To muna jin ka Malam Cindo.
Wallahi magana din shi ne nake so game da batun magana faɗace-faɗacen da aka yi. Mutanen Taraba a duba mutanen Ukari an rusa an kashe mutanen su an rusa gidaje har yanzu babu wani kwamiti ko daga majalisar tarayya ko daga waje a zo a ga abin da aka wa mutane sannan har yanzu wayansu ƴan gudun hijira. Wayan suna nan a lafiya, wayan suna nan a mutum biyu, wayan suna nan a Jalingo, amma har yanzu babu wani abin da aka zo aka yi musu. Kuma har yanzu mutanen su koma su gina gidansu ma abu ya gagara. Sai sun gina a sabon gari sai a rusa. Sun mun rasa wani abin din, shin ba su da gata ne? Ko kuma dai a'a su ba Najeriya suke ba wannan al'amari ya dame mu gashi ana
to malancin da akwana da fatan waɗanda suke da alakin yin wani abu kan wannan lamari za su dauki mataki su je su ga inda waɗannan yan gudun hijira suke bari mu je jihar Kebbi a Gurguje wane ne akan layi
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam
sunana Imani Ali Fakai daga jihar Kebbi Najeriya
yawa to malam Imran kana da ɗan dakikoki kaɗan ba yawa me yayi ra'ayinka
ake ra'ayina shine ina nuna ni ka farin ciki na gare ku kuma a ga tare da na murya Amurka gaskiya duk ban taba samu ku ga sai to za ku cigaba da dina insha Allah
to Allah ya sa hakan malam Imran daga jihar Kebbi kuma da kiran ka mu kawo kashin kan wayoyin na ku sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu
to na
yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
kamitin da rungiyar kwallon kafa na nahiyar Africa Cup suka tura ga kasar jamhuriyar Cameroon domin ganewa idanuwansu irin shirye-shiryen da kasar take yi na karban bakuncin kasashen nahiyar Africa domin gasar cin kofin kwallon kafa da za a hada a kasar a shekarar na 2019 sun kammala matakin su na karshe a jihar kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Cameroon Limbe da Buya yanzu dai ana jiran kwamitin ne su mika wa hukumar kwallon kafa ta nahiyar Africa rahoton su na karshe kasar ta taba hada gasar cin kofin kwallon kafa a kasar tun shekara na 1972 wanda ya zaka kimanin shekaru 47 kenan da kasar sake hada gasar a shekara 2019 kasar Kamaru ta dauki kofin nahiyar Afrika sau biyar kuma ta ziyarci gasar cin kofin kwallon kafa na duniya sau shida kana ta dai hannun kuma yanzu kungiyar kwallon kafa na matasa inda Mutabus Lion tana kasar Morocco domin fafatawa na cin kofin kwallon kafa na nahiyar ta Afrika amma na matasan da suke karawa a cikin gida ko da yake kasar ta Kamaru a ajinta bata fara wasan ba da kafar dama kasancewar kasar Congo Brazzaville ta ci kasar ta jamhuriyar Kamaru ci daya mai ban haushi amma yanzu kungiyar kwallon kafan ta Indomitable Lions tana jiran kasar Angola ne domin su sake fafatawa ko kasar ta Kamaru za ta yi kokari na ganin cewa za ta wuce mataki na biyu na tambayi Alhaji Marko ko kasar Kamaru za ta iya zuwa mataki na biyun kuwa
da a gani na kam konto Congo ma sa'a ne Kamaru ba su da shi amma kamar su yi bol sosai sauran wasa biyun nan in suka yi nasara wasa biyun nan za su wuce
to suka yi gashi za kamar za ta hadu da kasar Angola kai kana ga kasar Angola za ta bar Kamaru
Musa Buduka Angola yau shekara 4 a premier match a irin wasan nan mun da ke Angola dai da banza amma nan su za mu da ke su
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyar ISIS ta rasa yawancin yankuna waɗanda ta mamaye su a Syria da Iraq. To amma yayin da Rasha ke daukar cewa rikice-rikicen Syria ya kare, mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin kasashen kudu maso yammacin Asia David Satterfield kwana-kwanan nan a gaban majalisa yace Amurka ta kudura aniyar za ta ga bayan kungiyar ISIS da wasu kungiyoyin yan ta'adda a Syria da yankin ta kuma tabbatar da cewa ba za su sake kunno kai ba abu ɗaya da irin wannan dawwammamen samun nasara ana buƙatar ingantaccen tsarin siyasa da zai jagoranci al'ummar Syria su zaɓi gwamnatin da suke so ba tare da kasancewar shugabancin Bashar al-Assad ba yan ta'adda sun yi sanadiyar mutuwa da tozartawa da wahalar da al'ummar Syria wannan gwamnatin wata makata ce ta zargo ta'addanci a cewar Mr. Satterfield yayin da ya tabbatar da kalubalen da yake gaba ya ayyana cewa shirin Geneva a ƙarƙashin jagorancin Majalisar Dinkin Duniya da goyen bayan da ƙasashen duniya wajen ganin an yi sahihin zabe da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyara da bin tsarin siyasar ƙasar Syria abubuwa ne masu yiwuwa samun ci gaban wannan buri ya danganta akan ƙasar Rasha wato kawar da Assad za mu buƙaci Rasha ta matsawa gwamnatin Siriya ta mutunta ka'idodin kudirin kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 2245 kuma ta halarci tattaunawar da ake yi akan harkokin siyasa a Geneva. Me yasa ƙasar Rasha za ta yi haka? Tambayar da Mr. Satterfield yayi kenan. Saboda idan ba a yi shawarwarin ba, babu kuɗin da za su shiga ƙasar Siriya domin ayyukan gine-gine. Babu wani tabbaci daga ɗaukacin ƙasashen duniya domin Rasha ko ƙasar Siriya. Mr. Satterfield ya ayyanar cewa tsarin siyasar kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 2254 ita ce hanyar da ta fi dacewa da za ta taimaka wajen saukar da Assad daga mulki. Ita ce hanyar da za ta magance matsin lamba daga ƙasashen waje kan tambayoyin tasirin Iran. Shine kuma kayan aikin mu na ƙaryata tabbacin da ingancin da awarcin nasarar mulki da masu bada goyen baya a Rasha ko Iran da dakatar da kudaden sake gine-gine wanda shine abu muhimmi ga mulki da buƙatun Rasha na lokaci mai tsawo. Muƙaddashin sakataren harkokin wajen na Amurka Satterfield ya jaddada cewa Amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a Siriya har sai sun cimma dukkan burinsu, ciki har da murƙushe ƙungiyar ISIS kwata-kwata da samun ci gaba ga shirin sauyin siyasa da kawar da waɗanda ke da tasiri kan Siriya. Idan ana son a cimma waɗannan ƙudurorin a cewarsa, ba za su taɓa kasancewa akan wasu kwanakin wata ba. Amma ya dogara akan tantance irin matsalolin da ke nan gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan kuma shine labarin mu a taƙaice.
Yan majalisar dattijai yan jam'iyyar Democrat kila su yi kasa da tare shirin kudaden da za a kashe domin samun damar barin ma'aikatan gwamnati a bude zuwa tsakar daren yau da burin ko kuma fatar yan jam'iyyar Republicans da kuma fadar shugaban Amurka ta White House za su yi sassauci ko kuma yin da wajewa akan batun baki da sauran batutuwa. Shugaban kasa ya yi magana da shugaban yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Chuck Schumer yau Juma'a inda ya gayyace shi zuwa White House domin kokarin cimma matsaya. Yayin da yuwar rufe ma'aikatan gwamnatin ke karatowa da tsakar daren yau, shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da shirin da ya yi na zuwa katafaren gidansa na hutawa wanda ke Florida har sai yan majalisar dattijai sun amince da dokar kudin da za a kashe na wucin gadi. A hukunce an rufe ma'aikacin gwamnati har sau 18 tun shekarar 1976 yayin da aka kaddamar da hanyoyin kasafin kuɗi da ake aiki da shi yanzu. Lokaci na ƙarshe da hakan ta faru shine shekarar 2013 dalilin cijiyar da aka samu akan manufar kiwon lafiya. Rufe ma'aikacin ya kai tsahon kwanaki 16 wanda ya jawo dakatar da dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya daga zuwa aiki. Yau Juma'a mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai fara ziyara a gabas ta tsakiya. Shine babban jami'in na farko da zai ziyarci yankin tun bayan sanarwar da shugaba Donald Trump ya bada na amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila, matakin da shugabannin duniya suka yi Allah wadai da shi. Haka kuma Trump ya bada sanarwar Amurka za ta maida ofishin jakadancin ta zuwa birnin Quds daga Tel Aviv.
Tomaso Aruba kida abin da ya saba kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan a gogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. In zama da din shi Nazir Ahmad Hausawa da ya tana gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa kamar yadda kuka ji. Sai injiniyan mu Rob McLean Muhammad Lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.